24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa jama'a na daukar matakan fadada hanyoyin tattalin arziki baya ga dogaro ga man fetur rundunar sojar Najeriya a Adamawa ta yi zama da tsofin sojoji don neman shawara daga tsohuwar zuma a lokacin da manoma ke murna a sassan jamhuriyar Niger dan zaman damuna an samu akasin bullar kwari da sauran halittun wasu cutar tsiro masu ruwa da tsaki a Bauchi da ci gaba da jajantawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa hukumar gidajen radio da television NBC ta ce ta dukufa ga matakan yaki da labaran ƙarya yau juma'a muna dauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azzu kan gabatar farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya alƙawarin farauto waɗanda ke da hannu a harharen unar bakin wake da ake kyautata zaton ƴan bindigar kungiyar ISIS ne suka kai a wajen filin jirgin saman Kabul inda dubban mutane suka dunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar wadda yanzu ke ƙarƙashin ikon Taliban. ƴan unar bakin waken sun kai harharen ne a wurare biyu dake harabar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai kusa da kofar shiga ta Abbi da kuma wajen wani otel da ke kusa. ƴan ƙasar Afghanistan aƙalla 60 da sojojin Amurka 12 aka hallaka a harharen a cewar wasu jami'an Amurka da na Afghanistan. Haka zalika ƴan Afghanistan aƙalla 143 sun ji raunuka a cewar kafar labarai ta AP. Yayin wani bayani da headquarters tsaron Amurka ta Pentagon ta yi jiya game neman labarai, babban kwamandan sojojin Amurka General Frank McKenzie ya ce sojojin Amurka 11 da wani likitan soji na daga cikin mutanen da aka kashe baya ga wasu 15 da suka ji raunuka. Daga bisani a jiya Alhamis din, kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin. Kamfanin dillancin labaranta ya bayyana hakan ta kafar Telegram dinta. Jiya an dage ganawar farko tsakanin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett da shugaban Amurka Joe Biden zuwa yau din nan Juma'a. Dage ganawar ya biyo bayan mummunan harin bom din nan da aka kai a Afghanistan jiya. Da an shirye cewa Prime Minister Bennett zai je fadar shugaban Amurka ta White House don tattaunawa kan Iran, matsalolin tsaro da kuma batun annobar corona. Ganawar za ta zama karin farko da shugabannin biyu suka yi magana dangane da juna tun bayan da Bennett ya zama Prime Minister a watan Yuni. To amma an jinkirta tattaunawar yayin da Biden ke mai da hankali kan batun harin unar bakin waken da aka kai a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai dake birnin Kabul jiya Alhamis, wanda yayi sanadin mutuwar sojojin Amurka aƙalla 12 baya ga waɗanda suka ji raunuka a cewar kafar labarai ta Reuters. Jiya Alhamis, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙarfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin Habasha da aka kwashe watanni 10 ana yi ba, sannan ya yi kira ga ɓangarorin da ke faɗan da su kwance ɗamara su hau teburin shawara. Ta yadda duka duba akwai barazana ga makomar ƙasar Habasha, abinda Antony Guterres ya gaya ma wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kenan. A makon jiya, a wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin, shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta, a bar kayan agaji su isa wuraren da ake buƙatar su, sannan a kafa kwamitin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin Habashawa da kansu. Ya gaya ma kwamitin sulhun cewa waɗannan matakan sun wajaba muddin ana son kare haɗin kan ƙasar Habasha da kuma kwanciyar hankalin yankin baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya ta sake kare kasancewar ƙasar dunkulalliya, tana mai danganta wannan matsayi nata da tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ce mutane na da ƴancin bayyana rashin amincewarsu da wasu manufofi ko tsarin zamantakewa, to amma akwai hanyoyin da suka dace a yi hakan, a maimakon tafarkin tashin hankali da raba kawunan jama'a a addinance da ƙabilance. da yake amsa tambayoyin muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an gurbata siyasa da zamantakewar Najeriya da miyagun kalaman tashin hankali waɗanda a lokuta da dama suka yi sanadin zubar da jini. Da aka tambaye shi game da matsayin gwamnatin Najeriya kan shari'ar jagoran ɗan awarin Biafra Nnamdi Kanu da kuma batun yunkurin tasokeyar mai fafutukar kare muradin yankin Yarbawa Sunday Igboho daga Benin. Minista Muhammad ya ce,
"I think I would rather speak more on Nnamdi Kanu because that I know that he was rearrested."
Ya ce gwamnati za ta fiye magana ne kan batun Nnamdi Kanu saboda na san cewa sake kama shi aka yi, aka kuma maka shi kotu a Najeriya, kuma ina jin za a mar shari'a bisa ka'ida, kuma an baiwa lauyoyinsa sukunin shirya kare shi. Kar mu manta cewa an taɓa kama shi, aka ba da belin sa ya gudu, yanzu sake kama shi aka yi. Ya ce game da batun Sunday Igboho kuwa ya danganta ne ga abin da gwamnatin ƙasar Benin ta yi. A takaice dai ya danganta ne ga ma'aikatun shari'a da na harkokin wajen kasashen biyu da kuma dokar ƙasa da ƙasa, don haka ba abu bane da zan iya bayani a kai sosai ba. Jiya Alhamis, Daraktar Shiyar Afirka ta Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce da alamar karo na uku na annobar corona a Afirka ya daina ƙaruwa, to amma har yanzu mutanen da ke kamuwa da cutar na da matuƙar yawa. Ganin cikin satin da ya gabata kawai ma an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248. Yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a Afirka game da annobar ta corona, daraktar ta WHO Shiyar Afirka Motshidiso Moeti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar, sannan mace-mace na karuwa a kasashe 8. A ta bakin ta, da kasashen Afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan sababin.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Sanadiyar taɓarɓarewar hanyoyin samun riba daga tsofin hanyoyi da kuma dalilan matakan rage dogaro ga man fetur, a Najeriya na ɓullo da dabarun raya arziki da kuma kare lafiyar muhalli. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto.
An jima ana faɗakar da 'yan Najeriya akan muhimmancin dashen itatuwa, kuma a iya cewa da yawa jama'a sun san muhimmancin hakan, sai dai da za a ƙarfafa ɗabi'ar ta da shan itatuwa. Gwamnatoci musamman a yankunan da ke fama da gurgusuwar hamada sun jima suna yekuwar da shan itatuwa a kowace shekara, haka ma wasu ƙungiyoyi da hukumomi suna bayar da gudunmawa a wannan haujin. Akan haka ne hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto bayan shiraruwa masu yawa da take gudanarwa na dasa itatuwa ta fito da wani shiri na waqaful walidain, wato dasa itatuwa ga marigaya, inda aka zaɓi marayu da za su daddasa itatuwa na dabino ga iyayensu. Manufa dai shine tare da taimakon hukumar ta zakka da wakafi za su reni itatuwan har su girma da zumar Allah shi kai lada ga iyayensu, sannan kuma jama'a su amfana da itatuwan. Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban hukumar ta zakka da wakafi.
A can duk inda kake, in kana iya samun icce ko ina ke a duniya, ka shuka ma uwayenka ko ka ce a shuka musu luddai. Abinda dai muke fata muke so ayi kokarin raya wannan a yunkuri domin uwayenmu su amfana da mu, kuma al'umma ta amfana da mu. Zai taimaka ma Najeriya baki daya, kuma zai taimaka ma duniya ga cimma makasudi ko gurace-gurace na SDG muradun ƙarni na 2030.
Addinin Musulunci ma ya karfafa gwiwar da shan itatuwa ko bayan amfanin da yake da shi a bayyane. Dr. Jabir Sani Mehulla malami ne na Musulunci.
Shuka ice yana cikin abin da Allah yake kawo don tauhidi ya ƙara ƙarfi. Kamar yadda Allah ya ce cikin suratul Waqi'a, "Afara'aytum ma ta'rusuna antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Kuna ganin abin da kuke shukawa, kuke fitar da shi ko mu ke fitar da shi? Wato duk lokacin da ka shuka wani abu ya fito, ya ƙara ma tauhidi cewa Allah yayi nashi aiki.
Wannan shirin da sai itatuwa bai tsayo ga ichen da bino kadai ba.
Insha Allah kuma yanzu ga irin shogale da muke so mu tadar da guda 100, sannan kuma ga sauran irarruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda ke yanzu muna a kansu, na mangwaro ga su nan muna a kansu.
Dr. Muktar Musa masani akan tsiro ya ce waɗannan itatuwan suna da muhimmanci wajen samar da ci gaban ƙasa.
Tabbas waɗannan itatuwan suna ba da gudunma sosai wajen kawar da fatara da mai ita ta maka in ka duba yanzu kusan abuci da ake amfani da kullewa min to kusan ko da yaushe da yawali yara wanzu a yadi ba shi kuma kashiu abu ne wanda yake kaga yana daure ma hori to kusan duk inda ma mangoro ba yi kashi zai yi yan ruwa ka daya ki so dan an ka bashi ruwa ya kama zai ci gaba tafiya to gaskiya sosai mutane za su iya mode waɗannan abubuwa shi gefen da bino yanzu gaskiya an samu da bino na zamani wanda yake kuma yana da zaki sosai yana da tsada to mutane gaskiya an za su irena wannan abubuwan same su za su ci more su sai sosai
masana na da amanar cewa da jama'a za su dage ga dabi'ar da shan itatuwa da kuma rainar su har su girma da arzikin kasa zai ci gaba da bunƙasa abinda kan iya samar da ayyukan yi da kuma ceto rayukan yan Najeriya daga fatara da wasu matsalolin rayuwa Muhammad Nasir mure da Amurka daga Sokoto a Najeriya
a Adamawa rundunar sojin Najeriya ta gudanar da taro da jami'an ta musamman kuma don samun shawara daga tsofin jami'an don daukar matakan da masu azancin magana ke cewa da tsohuwar zuma akan yi magani an gudanar da zaman a barikin soja na Gimsin ga rahoton wakilin mu Salisu Garba Lado
a kokarin ta na kawo karshen kalubalen tsaro da rikicin Boko Haram da yan fashin daji da ma masu garkuwa da mutane a Najeriya rundunar sojan Najeriya sun shirya wani taro na musamman a barikin Gibson Jalo da ke nan Kyola fadan jihar Adamawa da yake zantawa da manema labarai shugaban dakarun sojan General LEO Yarabo ya ce sun zo nan ne domin su gana da tsofin sojoji waɗanda ma suka riga suka yi ritaya domin su ba su shawarwari ta hanyar da za su kullowa lamarin tsaro da ya addabi Najeriya wataƙila akwai inda hankalin su bai karkata wa gurin ba su kuwa tsofin sojojin sun lura da hakan haka ta sanya suka shirya wannan taro a birnin Yola kuma ya imani da cewa matsalar kalubalen tsaro da yake shiyar arewa maso gabashin Najeriya maganin ta yana wannan yankin ne
we expect that situation will keep getting better and better part of the reason why I'm here along with my team to interact with our retired senior colleagues what we're looking for is a solution a holistic solution at that we believe that as we engage with them they'll be able to open up to areas that we may not have actually thought of. Things they have which they may consider as mistakes that we made for us to make corrections.
Shima Anashi Bangaran, Menjo General Yakubu Usman mai ritaya daga Bangaren Bauchi wanda ya halarci wannan taron yace matsalar tsaro da ya addabi kasar Najeriya al'umma su ma akwai rawar da za su taka domin taimakawa jami'an tsaro gurin ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Yadda al'umma suke gani ba haka muke gani ba. Sha'anin tsaro abu ne mai wuya. Abu nan ya so ma fiye da shekaru 10 da suka wuce amma gashi kawo har yanzu ba samu matsayin shi ba abinda ke akwai kuwa akwai makamai da yawa an shigo da su akwai kuma wayanda suka kawo maganan addini akwai kuma wayanda suka kawo maganan yadda za su yi su kawo shugabanci a kasa ta dole to a haka din muka ga ya kamata a samu yadda za a yi a samu matsayin wannan magana to idan aka samu tsofin soja zamu iya bada shawara wanda zai iya bada
Taron da ya kunshi manyan dakarun soji waɗanda suka riga suka ritaya da ma waɗanda suke aiki a yanzu wanda ya kunshi sojojin sama da ma na ruwa domin ganin an lalubo mafita a matsalar rashin tsaro da ya addabi Najeriya Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja a jamhuriyar Niger yayin da manoma ke murna don zuwan damuna an samu kalubalen halittu masu illa ga tsiro ko amfanin gona ga ƙarin bayani a rahoton da wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta hada mana
kamar kullun a daidai wannan lokaci na damuna kowane kwana 10 na wata hukumar gidan gona tana bibiyar yadda damuna take tafiya Ibrahim Musa shine babban director na hukumar gidan gona ta jihar Adama Garam ya fara da bayyana da damanar take tafiya
yanayin shibka alhamdulillah haki wuri da kamar ya haukala mashi ne da aka stade domina shi ma haka wace yayi yayi wani wuri har ya hulima wani wuri mun ga iya
a dabra daya kuma a wasu jahohi an samu bullar cije-cije kwari tsutsa da sauransu taraktan gidan gonan ya tabbatar da hakan sai dai tuni hukumar gidan gonan ta fara daukan matakai na magance waɗannan matsaloli
ba magana damana banda santan cije-cije lalle cije an same su kuma wuri wuri department department a kowannen tsutsa wanda ke adaba shirka hatsi da dawa da ke kunne shar-shar-shar kuma wannan in bai hankali ba kula ba kai sai za ta kashe shinka to shi ne yasa ma'aikatar gidan gona dai sai take kuma duk inda ka ga muna kukan cewa akwai wannan lalle shi da muke muna ba da magani kuma har gobe akwai magani zamu gani a da magana mutaka nan wannan tsutsace mu shiga kana kai tsana wata kara ita wannan muna nan muna situation muna dubawa ana kida daga a gani kuma tsuntsuni mahara ba manoma sarushi maharwa manoma gargadi bisa kan yanda kamata a shawo kan wannan lamari sannan a gure can ma wannan me yake ta tsutsace ta da mutane musamman a community bune an samu kamar eka 270 cikin ikwala da an hisa musu ma amma gariya da kan ce duka mai hijabi ne ta shama mutane bisa kan hatsi da dawa amma gariya akwai eka 120 a cikin community magare da ta bandi na alhamdulillah da an samu su magani akan ce akwai eka 25 inda an ka samu eka 20 magani a miriya nan da garin zangar nan wurin wannan tsutsace mai bata kunna hasi ita ce ta addabi mutane nan a miriya bisa kan wake ne ta hau nan an samu eka 30 ne a cikin durum eka 20 aka samu magani
daga nasu waje wasu manoma da na hira da su sun bayyana yadda suka gamsu da yanayin damanar ta bana
sunana Abdul Bakwai gaskiya malama bana alhamdulillah naji mama ban samu damuna irin ta bana ba wanda yake za a yi shibuka a ce shibukan nan har ruwa bai to yanke mata ba damuna ta yi kyau kuma matsala ta kwari lalle mu da bangal wajen mu gaskiya mu samu wannan matsala ba hatsi yanzu gaskiya ya kankama kuma akwai ruwa tunda hatsi yanzu yana tayar da kai kuma wake dai ya yi da kafa alhamdulillah da kuma na da kyau taki mun yi kokari muna dan dauka na gargajiya amma wannan na zamani gaskiya yayi wuya dama ana miri miki samke sayan shi a gidan gona to yanzu ya wuya kuma hannun yan kasuwa
ni ne mamman Shafi wanda ake ce min da Ralilo gaskiya al'amarin damuna ta bana mu a yadda muke gani yanayin ta damuna dai alhamdulillah tunda bata ba da sakamako na kwatanci ruwa yawa mi kiyasa kiyasa bata kai labari kin sha abin da yasa muke ga kamar saka na damuna bata yi yadda ake ni ba wajen kwari yanzu dai ba su watko ba tunda kin san akwai inda aka samu ci gaba kamar wajen jannan namu nan cikin community turmani yanzu aka sari an shiga wani noma na zamani kamar na kankanan nan ana mata hinshi akai kenan hinshi wanda kankana yana taimakawa hatsi da sauran su wake da sauran su kwari ba su da ran bismillah yanzu taki gaskiya ban mu shi mu sai na da gargajiya
Tamara Bari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
jihar Bauchi na daga cikin jihohin da suka yi fama da ambaliyar ruwa inda mutane suka yi asarar amfanin gona da malala garuruwa kamar Kirfi da Duguri masu ruwa da tsaki na jihar na jajanta wadanda lamarin ya shafa da bullo da hanyoyin samun tallafi a baya bayan nan jakadan Najeriya a Jamus Yusuf Maitama Tugga na daga masu jajan Abdulrahman Muhammad daga Bauchi ya aika mana da rahoton
a tattaunawa da jakada Malam Yusuf Maitama Tugga ya ce jihar Bauchi ta gamu da ibtila'in ruwan sama kusan dukkanin kananan hukumomin jihar guda 20 wanda bayani daga hukumomin gwamnati ke shaida cewa ya janyo asarar rayuka da ba tantance yawansu ba da wanke gonakai kusan 6,000 da kuma asarar dukiya na kimanin naira miliyan 100,000 ga dai sakon jajantawa da jakada Yusuf Maitama Tugga ke fadi da kuma bayyana bukatar a samu mafita don magance irin wannan barna
sako ne na matukar jajanta musu wannan itilai da ya same su wanda kuma wanda jajanta musu kuma muna iya kokarin mu tabbatar da cewa a gwamnatance gwamnati ta ɗaukan matakan da a tabbatar da cewa an gaza musu kuma kuma za mu tura mutanen da za su je a jajanta musu ido da ido wannan kuma itilai kamar yadda aka sani ya faru a sassa daban-daban na jihar Bauchi
ta kama me gwamnatin tarayya ne za ta shigo ko kuma kai kashin kanka akwai abin da yake kake jin za ka ba su
kashin kaina muna da foundation har guda biyu da muke ayyuka da su wanda foundation ɗin ko ajiya ma sun yi rabarabar kayayyaki wanda na kan zai jiha ne ga baki daya rabarabar kayan da aka yi ɗan gudunmawa a tabbata akwai mutane za su amfana daga wannan wurare amma irin wannan wato barna da ruwa ya kai kusan kowane damuna ba abu ne da za a ce wani mutum ɗaya zai iya ɗaukan nauyin kawo gyara ba
Dr. Abubakar Umar shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Bauchi ya yi bayanin matsalar hanyar da ta haɗe jihohi guda biyar a shiyar arewa maso gabas wanda kusan kowace shekara sai hakan ya faru da kuma hanyar da ya kamata a bi don magance ta.
Wato matsalan hanyar akwai zaizayen kasa da kuma kwararowar kamada. Wato matakin da za a dauka da shi ne gwamnati da ke ta kokarin wannan da ka jace cewa da ecological policy da ma amfanin sa.
Hanya ce wanda yake ta gwamnatin tarayya. Menene mafita akan wannan hanyar?
Mafitar yanan guda daya. Sake mata tsakai inda ta ga akwai kwararowar hamada wanda duk kogunan manan yankin arewa maso gabashin Najeriya ma duk gaba daya ya cike da ya ci hanyar ruwan da ya shafi kaman kofi. To in ya ci can fa shi ne in yau ambaliya yanda ya ci ne shi ba zai ga kofi na musamman wannan wurin nan wajen Lada suke ne yayin kauce ba. A baya ma ai gwamnatocin bangajin da kauce sun ta kokarin gyarawa sai a ce ce da kudo da kuwa. Amma sai ya rike ta dafa da zaman tuwa an yi bishiyoyi daga tsallaken hanya. Kafin a yi kuma gudanar ruwa yadda sauyar bishiyar yanzu ya ce.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ita kuma hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya na bayyana cewa ta sa batun yaki da labaran ƙarya a cikin ayyukanta mafiya muhimmanci don kare ta da fitina. Shugaban hukumar NBC a takaice Malam Balaraba Shehu Ilaila na magana ne a lokacin da hukumar ta cika shekaru 29 da kafuwa.
Labaran ƙarya yana faruwa idan ɗan jarida yakan zauna ya rubuta wani tunaninsa ko kuma kawai daga kaji wani gidan rediyo ko wani abu a internet ya faɗi kaza. Kai ma sai ka dauko sai ka faɗa ba tare da ka abin nan ba, ko kuma kai ka san cewa wannan labarin ƙarya ne amma ka je ka rubuta shi. Wannan babban laifi ne a cikin ƙa'idojin aiki irin na NBC. Sannan kai ta maimaita abu ko ka faɗi wani abin da ka san cewa faɗan sannan zai tada hankalin jama'a, maimakon ya yi amfani ta hanyar da muka baka wannan lasisi na haɗa kan al'ummar Najeriya, sai ya zamo abin da kake yin nan yana iya raba kan Najeriya. Kana magana akan wata kabila ka zagi wata kabila ko ka zagi wani addini, kaga wannan wani abu ne wanda yake zai tunzura wani jinsi akan wani jinsi wanda kuma ba karamin laifi bane. Ka fari magana wanda yake ka zagi wani ta addinin sa ko ka zagi wani kabilan sa ko ka zagi wani saboda nakasin jikin sa, kaga wannan ba kai daidai ba. Shi ma yana muna jan kunne akan cewa lalle kafafen wadannan labarai su daina irin wadannan abubuwa. Sannan na uku shine wanda muka yi magana kwanakin baya, ɗan jarida suka yi mana cewa ni ɗan jarida ne ban san komai ba banda wannan aikin gidan nan, saboda haka a ciki na tashi a ciki na girma badan goyi bayan bana babu dai a take aikin jarida. Kuma gwamnatin Najeriya tana daga cikin jihohin kasashen da suka fi bada ƴan jarida ma a haƙƙinsu. Domin abinda zaka faɗa a Najeriya ka sha, in ka je wata ƙasan ka faɗa ba dama ka fita ba, ba kai saka fita ba. Na ukun da nake son maka magana dan shine wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura maka kafin wannan labarai suka yi mana ca a kai cewa a daina nuruta ayyukan ƴan ta'adda, a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe faɗace-faɗace da ake yi a gidajen talabijin ko a duka daina baya. Kaga an wani abu ya faru ana ta gwada hoton gawawwaki, ana ta gwada hoton ana dandi ana wani abu haka ko ana ta faɗa. To ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai ɗan kaza sun kashe ƴan sanda kaza sun kashe soja kaza, wannan ba haƙƙin jarida ba. Akwai abin da akira national interest wanda suke haƙƙinka ne na ɗan jarida ka kare martaban ƙasanka kuma ka riƙa la'akari da abin da ya shafi tsaro na ƙasanka.
Shugaban NBC Balaraba Shehu Ilaila a zantawarsa da muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba. Barka da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Tun daga farkon wannan shekara ta 2021 ne hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta bayyana cewa hasashenta na bana ya nuna cewar yiwuwar samun yawaitar ruwan sama wanda ka iya haifar da matsalar ambaliyar ruwa. Sai dai kuma masana kamar shugaban ma'aikatar NUMAP Dr. Salisu Dahiru ya bayyana dangantakar da ke tsakanin matsalar ambaliyar ruwa da ɗumamar yanayi kamar yadda ya kasance bana a faɗin duniya.
Kinga inda aka samu ambaliya a kasashen Turai da yawa, akwai wadda aka yi a Ingila, akwai wadda aka yi a Faransa da Italy da sauransu.
Akwai alaka tsakanin ambaliyar ruwan da muke fuskanta a nan?
Yana da alaka da waccan, domin me? Dumamar yanayi ne ya kawo wannan, don ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na bayyana dumaman yanayi shine za ki ga yanayin ruwan sama ya canza ta fannoni daban-daban. Da farko ko a samu ruwan sama da yawa a lokacin da ba a tsammaci ruwan sama ya yi yawa ko ya yi karanci lokacin da ake tsammanin a same shi wadatacce, ko kuma a lokacin da ya kamata a fara ganin shigar damina sai ka sace daminan ma ko alamun ta ba gani ba, su ke jawo ruwa ya sauko da yawa a lokacin da bai kamata ya yi yawa ba, kuma ya fi ƙarfin ratuna da kogi da sauransu yadda za ki ga sun cike sun tumbasa. Na biyu akwai kuma abubuwa wanda mu dan adam muke yi mu kai ta yi wanda ya sa abin yana ƙara yin tsanani. Na farko bishiyoyi an riga an sassare su ba a shukawa. Na biyu wuraren da ruwa ya saba bi hanyoyin ruwa an toshe an yi gine-gine, in ma aka zo za a yi ko da gini ne na hanya ko wata masana'anta maimakon a yi kokarin kiyaye waɗannan wuraren a bar su yadda suke, sai ki ga an yi watsi da wannan tsarin sannan idan ruwa ya zo wa sai ya ji a jikinsa. Kuma abin da ke ƙara kawo ambaliya shine sare bishiyoyin nan saboda haka ƙasa ya rasa kariyar nan saboda haka iska kafin ruwa zai iya gina shi. In ruwan sama ya zo na farko zai kwashe ƙasar nan da ya riga ya bushe dan rasa itatuwa da zai ba shi lema, saboda haka ruwan sama da yake saukowa shi da shi fari kan ne, amma da zaran ya sauka a shiga kalar sa ya canza ya zama kalan ƙasa. Kuma idan kika dibi wannan ruwan kika ajiye zaki iya bayan ya dan auri zaki ga tabo a ƙasa ga ruwa a sama, to wannan tabo shi ke zuwa ya sake kamar yadda ya zauna a kogi ko kwano da kika zuba ruwa, haka shi kuma zai je ya zauna ya cike hanyoyin ruwa. To in ya cike waɗannan hanyoyin ruwan iya ruwan da ke iya biye kin ga yaro
akwai alamu ne da ake gane cewa tun kan azanka hanyar ruwa
akwai alamu. Idan kika jiraji inda ba gona ba komai zaki ga nan yayi tun nan yayi kwari nan akwai duwatsu kuma ruwan nan na sauka, ire-iren waɗannan wuraren da suka yi kwari nan yake bi, haka Allah ya tsara ita doron ƙasa tun daga ƙanana har zuwa manya sannan har a zo manya-manyan rafuna kamar kogin Niger da kogin Benue waɗanda su suke kwasan ruwan da ya faru a tunan ba ma Najeriya kadai ba, dukkan sauran ƙasashen da waɗannan koguna suka bi sannan ya kai shi teku. Akwai manya-manyan koguna waɗanda sun ratsa ƙasashe da yawa a banda teku kamar kogin nan da ake kira Nile da Niger da River, wasu su sun faro daga ƙasashe daban-daban ne kin ga kamar kogin Nile tun daga Central Africa ya fara sannan shi kare a Misra, to tsakanin nan akwai ƙasashe da yawa kogin Niger tun daga can da Jalon Mountains su Burkina Faso da sauransu sannan ya ratsa Niger ko ni shigo Nigeria. Abubuwan da ke faruwa wurin dole a ce akwai alaka, amma kuma duk sun haɗo da juna. Ambaliya ƙanana wanda mu shi ne kamata mu mai da hankali a kai su ne waɗanda suka faru zai tsaya baya wuce dan garuruwa kaɗan a lokaci ɗaya
kamar wanda aka yi
Kano 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 Bauchi yawa Nasarawa da sauransu da kika ga waɗannan ba sa alaka da juna su wannan jiwa nan ja yawa. To ire-iren waɗannan su ne Bature ke kira flash flood kamar ambaliya ce ta bakata. Idan kika jibi kamar na Nasarawa rafin da ke ratsawa ta garin an riga an cike shi gabansa an riga an yi gine-gine da yawa, kuma gada ma da aka yi a wurin gada ne wanda kamar zai kai kamar shekara 20 ba yi la'akari da yiwuwan faruwar wannan ambaliya ba, saboda haka da zuwa ya zo gaba ɗaya ya rusa ta. Dama da rani lokacin da babu ruwa za ki ga an zub da shara da yawa a ciki, dole ne idan aka zo aka samu ruwa da ya fi ƙarfin rafin a dole a ci ambaliya.
Shi kuma injiniya Shamwilu Abdulkadir Isa ya ɗora akan bayanan dakta a game da mahimmancin yin yashi wanda ya ce wata hanya ce da za ta iya taimakawa wajen magance matsalar ambaliyar ruwa.
Dangane da abin da ya shafi dredging ɗin nan akwai wani mahanga abin da ya shafi manoma. Lallai babu shakka duk wanda yake bin kogunan mu a arewacin Najeriya zai fahimci yadda ciyawa da sauran tsirrai suka fito a cikin koguna suka dasa shi hanyoyin ruwa. Wannan ta saka zaka samu ruwa baya iya gangarowa yadda ya kamata. Manoma suna samun cikas wajen ban ruwa wanda na san wannan dredging process ake yi a yanzu ya daɗa taimakawa manoma wajen samun yin ban ruwa, sannan kuma zai rage ambaliya din kamar yadda muke magana, kuma zai cire gurɓatattun yanayi daga shi muhalli din. Salakari da yadda ruwan kawai in ya taso daga dam din mu zai wuce cikin distribution canal zai wuce direct har zuwa ƙoramar da muke da ita har zuwa Lake Chad yadda yake a tsare.
To mai sauraro
duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Amma idan aka kasance da mu a makon gobe, idan Allah ya raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu, sai Solomon Abu daidaita ta mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Kuma sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin nan ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.